sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shiryayye shine wanda Allah ya shiryar da shi batacce kuma shine wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi yan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar bayi kullun cikin yin daidai da kuma aikata kuskure shi yasa Allah subhanahu wataala ya ja hankalin al'ummarsa manzon sa ya ja hankalin al'ummarsa shi ma akan baki daya mu san cewa mu bayi ne masu yin kuskure masu kuma yin daidai to shi yasa dole ne mu gane cewa Allah ya tsara rayuwar dan adam kullun cikin kurakurai amma kada kurakuran ka kaga sun yawa kai tsammanin kamar Allah bazai gafarta maka ba a Allah zai gafarta maka domin kofar tuba tana bude Allah bazai kulle ta ba sai rana ta fito daga cikin wannan kofa shi yasa ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya manzo Allah yake cewa Allah yana shimfida hannayensa da rana dan bayi da suka saba masa da su tuba suna shimfida hannunsa kuma da rana dan bayin da suka sabo da kuma dare su tuba ashe kenan kaga Allah baya son zunubin bayi Allah tuban bayi yake bukata shi yasa malamai suka tsatsafo ma'ana sarɗan tuba guda uku shine yin nadama bisa abin da ya gabata shine ya alƙawarin a zuciyarsa haga ubangijin sa ba zai sake koma akan wannan laifi ba sannan kuma ya bar wannan laifin idan yana aikatawa nan take zai ce sai an gama bikin wani ba ko kuma sai an gama siyasa kaza a kawai ka tuba ka tuba malamai suka ce idan kuma wannan tuban naka akwai wani nau'i na haƙin bayi a gurinka to lalle ne ka nemi siyafe maka dan manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce cewa ya ku mutane duk wanda akwai abin dan uwansa haƙin dan uwan shi akan shi to ya nemi dan uwannan nashi ya halatta masa wannan haƙi tun kafin aje can alkiyama ba dinari ba dirhami kawai ana biyan zunubai ne da alhaki ana biyan su da lada ana biyan su da alhaki saboda haka duk wanda aka waye gari ya tafi gaban Allah da haƙin bayi za a kwashi arzumin sa da sallar sa a ba masu bin shi bashi bashin nan kuma na gulma ne ko bashin nan dauka kayan su ne ko na keta ko na mugunta Allah subhanahu wataala yake fada a aya mai tsarki a cikin littafin sa mai tsarki cewa duk wanda ya aikata aikin banza ko ya zalunci kansa amma ya tuba ga Allah Allah zai gafarta masa saboda haka kar kai zamanin akwai wani laifi wanda Allah baya gafara shi babu laifin da Allah baya gafara sannan aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa Allah bai kasance bai zai azabtar da al'umma matukar manzon Allah na cikin su Allah kuma bazai gana wa al'umma azaba ba matukar suna tuba kenan manzon Allah shine garkuwa sahabban manzon Allah idan Allah ya tafi da manzon Allah to garkuwar su ta kare to amma kuma in sun dora akan istighfari tun daga zamanin sahabbai har zuwa tashin alkiyama inda yayi muna istighfari ubangiji subhanahu wataala bazai gana mana azaba ba shi yasa Allah yake fada manzansa kai tasbihi dan gode ubangijinka kuma ka nemi gafarar sa dan ubangijinka mai yawa karban tuban bayi ne kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ku nemi tuban ubangijinku hakika in kun tuba zuwa ga Allah Allah zai ba ku ruwan sama mai yawa mai amfani sannan Allah zai kara muku ƴaƴaye masu arziki Allah zai ba ku amfanin gona mai kyau malamai suka ce a ce istighfar kadai zai kawo damuna mai kyau zai bada amfanin gona mai kyau sannan zai bada aya na gari zai bada mata na gari zai bada makoci na gari din me yake kawo wannan istighfar Allah subhanahu wataala yana kara nuna mana cewa istighfarin bawa shine kadai yake zawo mata shi a wannan duniya baki daya inda ba ma istighfar Allah zai gana mana azaba shi yasa ya tabbata a wani hadisi na manzon Allah yake faɗa mana cewa Allah yana faɗa wa bayi cewa inda ba ma saba wa Allah to da Allah zai share mu baki daya sai ya kawo waɗansu bayin masu sabo ko masu tuba wannan tuban naka kullun abin da yake nunawa kai cewa gajiyayye ne shi yasa ya tabbata a hadisi Allah yana yi wa bawansa dariya zai ganshi cikin dare ya labe a kofar daki ko ya labe a lungun daki Allah na tuba Allah ka yafe min sai Allah ya ce o kalli bawana ya gama aikarsa a ce ya san duk duniyan nan ba wanda ya sai ni ni yake neman gafarata to sai Allah ya ce na gafarta maka ka tashi kai tafiyarka kenan kaga wannan Allah ya nuna mana kenan baya sanya mana azaba bal tuban mu ma yake bukata har ma yazo a hadisi banza Allah dan ya nuna mana yadda Allah yake son tuban bawa idan bawa na sabo shine yace kamar wancan bawan ne wanda yake tafiya a cikin sahara raƙumin sa guda daya da abincin sa da abin shan sa duk a bayan wannan raƙumi ya kwanta zai huta gindin biciya bacci ya dauke shi yana farkawa sai ga babu wannan raƙumi baki daya da abincin sa da abin shan sa kuma dai yana kan wannan raƙumi karshe dai ya hakure mai ka wuya kawai jira yake ajalin sa yazo ya mutu saboda ba zai iya tafiya da kafa ba kuma ba kayan abinci ba gida kusa balle ne ma agaji can dai ya bacci ya dauke shi ya dan farka yana farka sai ya ga dakumin su a gaban shi saboda tsaba farin ciki yace Allah nagode ma Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka akhba min shiddatil farh saboda tsaba farin ciki ma ya kuskure kaga kwabar da yace Allah ne bawan sa shine ubangiji wannan farin ciki da annashuwa da abin sa ya dawo to farin cikin da Allah yake yi idan mun tuba muna sabo yafi wannan farin cikin da wannan bawa yake ashe kenan kaga Allah ba so yake mana azaba ba Allah ba so yake kama mu ba bal tuban na me yake ta bukata shi yasa ya tabbata a hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yake cewa ya ku bayi ku sani rayuwar nan tana tafiya ne a bisa gargwadan ayyukan bayi kuma Allah yakan ba bawa ne fatahi gargwadan koma su zuwa ga Allah domin duk lokacin da kaje gurin Allah ka nuna kai baka isa ba ka nuna ba zaka iya ba ka nuna shi kadai ne isashe shi yasa mu gane Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ke fada Allah ya ghadabu in tarakta su'alahu wa bunai adama ina yus'al yaghdabu da yan uwan mu duk lokacin da kace yau ka bani gobe ka bani ko ka tuba na ka yafe mu ne bazan kuma ba bazan kuma ba to wannan yana kara masa girman kai yana kara masa kuma gaddama yana kara masa kuma fushi amma shi Allah kai ke bukata yau kace na tuba da aiki kaza gobe kace na tuba da kaza jibi kace na tuba da kaza haka Allah yake so kullum zama na cikin tuba Allah abinda nake na bangare kaza na daina Allah abinda nake na bangare kaza na daina to wai kuma idan ka dawwama a haka to za a wayi gari kullun zaka samu kanka cikin annashuwa da jin dadi shi yasa manzo Allah ya faɗa wani hadisi yace bambancin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda baya ambaton Allah kamar misalin matacce ne da rayayye shi mai wanda mai zikiri kullun cikin rayuwa yake kullun yana jin gajiyawa kullun yana jin bai isa ba shi yasa ai zo a sunna ba sai kai wani adadi guda ɗaya ba ita yi kana tafi ne kai istighfari kana zauna kai istighfari kana tuki kai istighfari kana aiki kai istighfari komai kake kai istighfari sai manzo Allah yace la yazalu lisanuka radaban min zikrillah kar ka bari harshen kai ya wuce bushe da ambaton Allah kullun kana ambaton Allah kullun cikin zikiri kake shi yasa ka tabbata a hadisi na manzo Allah tsira da amincin Allah su ka tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa ya ku bayi manzo Allah yake faɗa cewa duk wanda zai ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi Allah zai gafarta mai zunuban sa baki daya koda wannan zunubin ya kai zunubin guduwa ne a fagen daga dan kun san yana daga cikin kaba'ir guda bakwai ko kuma kaba'ir da kamar yadda hadisi ya faɗa mutun ya gudu ma'ana ranar buga menene buga yaki saboda haka kuskure ne babba shi yasa a fagen daga karka bari a ga bayanka karka bari makiyin Allah ya ga bayanka sai dai in zaka koma dan sake zabura abin hawanka shine aka yi da a ga bayanka ko kuma ma'ana arna sun matse ka a guri ga ƴan uwanka a gefe ka ruga gurin ƴan uwanka amma duk wanda aka waye gare ya gudu a fagen daga yayi kaba'ira babba to manzon Allah yace duk wanda aka waye gare yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira dhunubi Allah zai gafarta maka zunubanka koda ka gudu a fagen daga ne indai kana wannan kal na istighfari ashe kenan kaga in dan adam na istighfari to babu wani laifi da zai zama tare da shi kullun cikin tsarki yake kuma kullun cikin wanka yake amma me ya damuwar mu me ya matsalar mu mutun ya tuba yau gobe ya koma ya tuba jibi gata ya koma wannan Hausa suna cewa wannan shine tuban muzuru an gane ko zuru zaka kama shi ya ci maka kifi ko nama ka kwakwale shi amma zai dawo nan gaba to wannan duk mai irin tuba kuma ya dawo kan wannan zunubi to yana raina ubangiji subhanahu wataala ne to amma malamai suna cewa duk lokacin da aka waye gari kuma bawan yana tuba hakan to wataran za a waye gari cewa ya daina hasali ma suke cewa duk wanda yake yawaita tuba alamu ne ya san yana saban Allah amma wanda baya tuban ma bai ma gane cewa saban Allah yake ba sannan suka ce kuma abu na biyu duk wanda Allah ya hore shi ya hore masa tuba alamar Allah ya zabe shi ne an gane ku alamar Allah ya zabe shi ne wasu idan laifukan nasu yayi yawa sai dai a kunna kide-kide ko a yi shaye-shaye ko a tada hayaki wai wannan shine zai sakkwata ta nusu to duk wanda ya zama irin wannan ne ya tabe ya halaka shi yasa kake jin ma kullun kai tuban kake yi kake jin ma kullun laifin kake yi alama ce ta ka san ba daidai kake ba alamu ne ke nuna cewa insha Allah gaba za ka daina to shi yasa ƴan uwa mu dake magana cewa duk wannan hali da muke ciki saban Allah muke yi mun takali Allah ne mun sunkuni Allah ne saboda haka babu yadda za a yi Allah ya yaye mana sai mun tuba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa bala'i baya sauka sai da laifi kuma Allah baya dauke bala'i sai da tuba to yanzu abu ne akan mu shine mu gyara laifin da muka yi wa Allah saban da muke wa Allah mu daina, kowa ya gyara iya gonar gaban shi a matsayinka na dan kasuwa ka ji tsoron Allah ka gyara, a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ka ji tsoron Allah ka gyara, a matsayinka na mai sana'a ka ji tsoron Allah ka gyara. To in muka yi wannan gyaran, muka wannan laifin da muke yi shine Allah ya zarbe mu da halin da muke ciki. To idan mun gyara laifukan mu kuma mun tuba zuwa ga Allah, kuma Allah sai ya kwarenye wannan bala'i. Amma mu gane na rantsa da wanda ya halicce mu baki daya, in dai zamu tafi a wannan yanayin, wallahi sai an wayi gari cewa bana ta hubara dama dama, bana kuma sai ta hubara wacce badinan gaba dama. Me yasa? Saboda laifukan ne dai muna yi bamu gyara ba. Ya tabbata asar zamanin khalifancin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, ya tura runduna tana fituwa a gurare daban-daban daban, ko ina suka je sai sun ci nasara, ko ina sai sun samu nasara, amma sun je gari ɗaya ya gagare su, an kwafsa an huta an koma an kwafsa, amma wannan bude garin ya gagara. Suka aika sai na Umar da wasiƙa cewa gashi duk inda ya tura su an samu fituwa, amma garin nan ya ki buduwa. Sai na Umar ya ce ku koma ku tambaye kawunan ku. Komanda ya zauna ya tara kowa, akwai mai saban Allah ne, akwai wanda ya ba daidai ba, kowa aka tadda abinda ake ba fasa ba. Suka sake aika sai na Umar, sai na Umar ya ce ku dawo ku sake tambaye kawunan ku. Karshe dai suka sake bincike, babu komai, kiyamun laili ba a daina ba, kartun Qur'ani ba a daina ba, ba mai gululi a cikin su, ba wanda yake kaza. Har sai da sai na Umar ya taso da karan kanshi daga garin Madina, yana zuwa sai ya ga cewa ashe sun fara canza kaya ne, sun fara jin daɗi, sun fara shakar iskar hutu. Sai ya ce to kun ga abin da kai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi yasa Allah ya jarabe ku, idan kun gyara Allah zai gyara. To wannan ba fa saban Allah suka yi ba, amma sun janyo wani abin da bai kamata a yi shi a lokacin ba, amma Allah ya jarabe su da wannan bala'i. To ina kuma mu da muke wa Allah zagi, muke aibanta Allah, ba ma gode wa Allah, muke nan kyautar Allah. To Ubangiji ka yafe mana, Allah ka gafarta mana kurakuranmu, Allah ka cika magabatanmu, Allah ka cika iyayenmu da kakanninmu, marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya kuma Allah ka ba mu ikon bauta maka yadda ya kamata. Allah ka sanya muna daga cikin bayinka wanda zaka yanta a wannan wata. Allah ka samu daga cikin ya Ubangiji. Allah idan wannan shine Ramadanan karshe a gurin mu, Allah ya sa ya zama khitamu miski ya Ubangiji. Idan kuma da wani zamu iya gani nan gaba, Allah ka samu gani cikin koshin lafiya, cikin lafiya kalau, cikin aminci da kwanciyar hankali. Allah wa'annan shugabanni namu na wannan kasa masu jagoranci a wannan lokaci, Allah idan masu gyaruwa ne su gane abin da yake gaban mu da nasu, Allah ka sa su gyara. Amma in ba su da ruhin gyara, Allah ka tankwabe su. Allah abinda ka jarrabe mu da shi, Allah ka jarrabe su. Allah ka jarrabe mu da tsoro, Allah ka jarrabe mu da yunwa, ka jarrabe mu da fatara, su ma Allah ka jarrabe su. Duk abinda suka tara Allah ya karar da shi. Idan kuma su gyara wani, Allah ka gyara mana su baki daya. Duk wanda yake son ya taimaki al'umma, Allah ka taimake shi, kowaye shi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.